Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana wannan kana akan mitoci 25 31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makaitsi a zangon FM na VOA Africa da mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol sai kuma tasha Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana haka kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta addressin mu na voahausa.com Masu sauraro assalamu alaikum Sarfil Hashim Gumel ne tare da Aisha Ma'azu da masu sauraron abokan aiki muka sake dawowa a wani sabon shirin a daidai wannan lokacin Yau ranar Alhamis 17 ga watan Agustan shekara ta 2019 cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a yi cikakken bincike kan hukumar raya yankin Niger Delta ta NDDC haka kuma a daidai lokacin da ake bikin karrama ranar yaƙi da talauci ta duniya za mu yi dubi da yadda ake fama da matsalar talaucin a duniya haka kuma kan wannan batu ne ma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira mu ji daga gare ku tambayar mu ce ita ce Shin idan ku kwatanta da aljihunku bara ce tafi bana ko bana ce tafi bara lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1 2 2 2 5 5 5 sai kuma labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan ga Aisha da labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da dare Mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya bada sanarwar tsagaita wutar hare-haren da Turkiya take kaiwa mayakan Kurdawa a arewacin Syria bayan da suka kammala tattaunawa da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan a birnin Ankara. Pence wanda ya samu rakiyar sakataren kasa Mike Pompeo da mai bada shawara akan harkokin tsaron farar White House Robert O'Brien su suka gana da shugaban kasar Turkiya. Wannan tattaunawar ya zo ne kwana daya bayan da Trump ya yi watsi da muhimmancin sakamakon wannan rikicin inda ya bayyana cewa san bai shafi Amurka ba duko da cewa majalisar wakilan Amurka ta fitar wani kuduri da ya alawadai da janye dakarun kasar daga yankin a maimakon haka Trump ya kaskanta mayakan Kurdawan da suka taya su murkushe mayakan ISIS inda suka yi fada ka fada da dakarun Amurka wanda ya ce su ma ba kanwar lasa bane Gordon Sondland jakadan gamayyar kasashen Turai a Amurka ya sanar da kwamitin binciken ƴan majalisar Amurka a yau Alhamis cewa shugaba Donald Trump ya baiwa jakadu umarni da yin aiki tare da lauyansa Rudy Giuliani don matsawa Ukraine ta fara gudanar da binciken da zai taimaka masa a tafiyarsa na siyasa Mr. Giuliani ya jaddada cewa abinda Trump ya buƙaci shugaba Volodymyr Zelensky ya yi shine tabbatar da samun goyon bayan Ukraine ta hanyar bada sanarwar fara bincike akan laifukan cin hanci da rashawa a fili. Sondland ya karanto daga wani tsararren jawabi. Sondland ɗaya daga cikin manyan masu ba Trump gudunmawa ta fannin siyasa kamin a bashi mukamin babban jakadan kasar a Brussels. Ya ce Mr. Giuliani musamman ya ambaci zaben shekara ta 2016 ciki har da ko Ukraine tana da masaniya akan inda matattarar sakonnin yanar gizon da kwamitin jam'iyyar Democrat na kasa ya yi amfani da ita a Washington shekaru uku da suka gabata take da kuma batun kamfanin samar da wutar lantarki na Burisma a matsayin dalilan binciken cin hanci da rashawa biyu masu mahimmanci ga shugaban Masu sauraro ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugabannin Burtaniya da na tarayyar Turai sun ce sun kulle yarjejeniya akan sharuɗan ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai da aka yi wa kwaskwarima. Firam ministan Burtaniya Boris Johnson ya kira yarjejeniyar mai kyau sosai wadda ta kwato masu damar fada aji ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ya kamata majalisar dokokin Burtaniya ta kammala batun na fita daga tarayyar Turai ranar Asabar din nan don gwamnati ta samu damar mai da hankali akan wasu muhimman abubuwa shi ma shugaban kwamitin tarayyar Turan Jean Claude ya bayyana yarjejeniyar a matsayin wadda ta dace bangarorin biyu kuma za su amfana da ita Daga ƙarshe dan majalisar dokokin Amurka Elijah Cummings kuma jigo a binciken yuwar tsige shugaba Donald Trump da majalisar wakilan Amurka ke gudanarwa ya rasu yana da shekaru 68 da haihuwa a duniya. A yau Alhamis ne ofishin marigayin ya fitar da sanarwar mutuwar Cummings sakamakon matsalolin rashin lafiya da ya dade yana fama da su. A ƙarshen watan Satumbar da ya gabata ne marigayin Cummings ya fada wa jaridar Sun ta birnin Baltimore cewa yana murmurewa daga wani aiki da aka yi masa kuma yana shirin zuwa birnin Washington idan majalisa ta koma zamanta a wannan makon. Marigayin dan asalin birnin Baltimore dake jihar Maryland yayi aiki a matsayin sa ido da kula da harkokin hukumomin kasar da ayyuka da kuma aiwatar da manufofin gwamnati wato ɗaya daga cikin kwamitocin dake gudanar da bincike akan yuwar tsige shugaba Donald Trump.
Aisha Ma'azu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar da umarnin take a kafa kwamiti domin a gudanar da cikakken binciken kokof akan yadda ake gudanar da hukumar raya yankin Niger Delta da ake kira NDDC a takeice. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wakilinmu na Abuja Umar Faruk Musa.
Shugaba Buhari dai ya ba da wannan umarnin ne a lokacin da yake ganawa da gwamnonin wannan yankin su shida karkashin jagorancin gwamna Siyariya Ke Dickson na jihar Bayelsa, wanda ya ce duk da dubban miliyoyin naira da ake sawa a bangaren wannan yanki na Niger Delta a hannun wannan hukumar ba a zo a ga abu a ƙasa ba, wato dai tamkar ana zuba ruwa ne ba tare ga an ga sanyin su ba. Shugaba Muhammadu Buhari da yake yabawa yadda waɗannan kungiya na gwamnoni suka zo mashi da wannan bukatar ya ce babu shakka za a gudanar da wannan bincike daga shekara ta 2001 zuwa shekara ta 2019, wato dai tun lokacin da aka kafa ta kenan a zamanin gwamnatin Olusegun Obasanjo. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce abun bakin ciki ne da juyayi shaddu da makudan kudade da gwamnati ke sakawa a wannan yankin. Idan aka ziyarce shi sai aga kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba, don haka wannan bincike zai tabbatar da menene aka saka a wannan yanki, su waye suka yi ayyukan, nawa ne aka saka, su waye suka gudanar da ayyukan, ina ayyukan suke, domin a san mataki na gaba wanda zai iya kai ga yi wa ita hukumar garin Bawul baki daya ta yadda za a yi abin da ya kamata. Da nake tattaunawa da shi wani mai sharhi kan al'amura a Najeriya kuma jami'i a jami'ar Abuja Dr. Bashir Abdullahi Ismail ya yi min ƙarin haske dangane abin da yake gani zai iya biyo bayan irin wannan binciken kamar haka.
Lalle a tunanina da kuma ra'ayina ina ganin wannan binciken da shi shugaba Muhammadu Buhari ya sa a yi yana da matukar muhimmanci, musamman irin ganin yadda kudade da aka turawa a karkashin wannan ma'aikatar, amma duk wanda ya ziyarci wannan yankin da ake cewa na Niger Delta bai ganin cewa kudin da aka saka a cikin wannan kwalliya za ta biya kudin sabulu. Don haka yana ganin wannan tubali ne da dan ba da aka saka domin a zakalo kudade tun ba wannan gwamnati ba, tun gwamnatoci da suka gabata kudin da ake sawa, billions of kudi da ake sawa domin a gano me aka yi da su, kuma in ma ba a yi ba ina kudin suka yi, domin ba zai yi ba a ce in babu kira me ya ci gawayi.
In ka dubi irin bincike-binciken da ake yi a Najeriya akan fannoni na gwamnati da yawa da ake zargin badakala, kamar wannan ba zai zo da mamaki ba, anya kana ganin wani bincike zai yi tasiri domin tabbatar da an yi gyara, tun da a waɗansu bincike-bincike ba a ga wani abu a zahiri da ya faru ba.
A ni ina ganin wannan zai yi tasiri, musamman idan aka saka mutanen da suka dace, ba ko da yaushe za mu ce idan aka yi bincike ba kamar abin ba zai yi tasiri ba. Idan aka saka mutane wanda suka dace, kwararru masu amana, ina tunanin wannan zai yi. Kuma har wa yau ina ganin ba nan kawai ya kamata binciken ya tsaya ba, kada mu manta akwai ma'aikata musamman Sukutum Ministry of Niger Delta, akwai kuma shiri na amnesty wanda tun kafin wannan gwamnati aka yi, sannan kuma ga na wannan NDDC za mu ce kusan ma'aikatu uku waɗanda aka saka waɗanda gwamnati take tura zunzurutun kuɗi take aika musu. Ina ganin ya kamata wannan a faɗaɗa binciken ya wuce wannan domin a gano abin da ya ci waɗannan dukiyar da ake aika musu.
Dr. Bashir Abdullahi Ismail kenan a tattauna da ne da shi a Abuja, bani shuwa Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a yi bincike na kwakwaf a hukumar nan da ke kula da bunƙasa rayuwar al'ummar yankin Niger Delta. Yankin a nan ne ake samun albarkatun mai na Najeriya, kuma a nan ne fitintunu da koke-koke cewa ba a ganin ayyukan da gwamnati ke yi yake ƙara yin kamari. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
to a gaida Umar Faruk Musa. To yau Alhamis 17 ga watan Oktoba ake bikin karrama ranar yaki da talauci ta duniya wacce ke matsayin wata damar tayar da gwamnatoci da kungiyoyi daga barci akan maganar samar da hanyoyin fitar da jama'a daga kangin talauci da suka tsinci kansu a ciki sakamakon rashin wata kwakwaran madogara. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sulaiman Barma ya aika mana da wannan rahoto.
Mutane miliyan 700 ne aka kiyasta cewa suna fama da talauci a yau a duniya. Wadanda da kyar kowannen su ke samun dala biyu a kowace rana, kuma a cewar wannan bincike kashi 70 daga cikin 100 na waɗannan matalauta na zaune ne a nahiyoyin Afirka da Asiya. Editan jaridar La Rue de l'Histoire Ibrahim Musa ya alakanta wannan matsala da sakacin magabata.
Afirka ta hi kowa ma'adanai a cikin ƙasa, Afirka ta hi kowa yawan ƙasa, Afirka ta hi kowa wurin noma, amma da yake ƙasashe waɗanda suka yi mulkin mallaka har yanzu su ne ke duka waɗannan unhwanin na cikin ƙasa da kuma unhwani na gona su sai su sarrafa su sake maido su saida ma Afirka da tsada. To har dai in akwai irin wannan a kowuya a ce ƙasashen Afirka sun yi daga cikin talauci, kenan lokaci yayi na bar ƙasashen Afirka su hiddo ma'adanan su, su yi noman abubuwan su, su sarrafa su, su saida su ga duniya kamar yadda kowa ke.
Lura da yadda talaucin iyaye ke shafar rayuwar ƴaƴansu yasa a wannan karin majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ƙasashen duniya su maida hankali wajen tallafawa masu fama da talauci don ganin makomar irin waɗannan yara ta kasance kyaukyawa.
Yaro ga mahaifin shi ya dogara, kai ke dauke da alhakin tarbiyyar da ɗanka, ka kai shi makaranta, ka sai mishi kayan karatu, ka sai mishi abubuwa na masarufi ma na rayuwa, kenan idan kai arziki ya zo a gare ka dole ne yaron ka sai ya gani a ƙasa.
Inganta rayuwar mata ta hanyar ba su jari domin gudanar da ƙananan sana'o'i wani babban makami ne da ka taimaka a irin wannan yaki, inji shugabar kungiyar ci gaban matasa ta Jenom Falmata Taya.
Da akwai wani tsari da aka yi a shekarun baya wanda shugaban kasa yake ba ma mata bashi su tai su yi sana'a ko kuma dabbobi su kiwata, duk wannan an samu musu ne yadda za su yaki talauci. A jahohin Nijar duk an bude ma'aikatu ko kuma mu ce kamfani da zai sa yara su zauna ba sai sun je waje sun nemo ba, yanzu duk wannan zancen babu shi, kenan mu talauci sai dai mu ce mun gode ma Allah. Kana da daidai abin da zaka ce na rihin asili.
Mayar da hankali wajen noma da kiwo ita ma wata hanya ce ta daban da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Masaudu Ibrahim yace za ta fitar da kasashen Afirka daga halin fatara da talocin da ya addabe su.
Yana da kyau al'umumi daban-daban su ba noma ƙarfi, ya kasance waɗanda ke da ruwan haƙo su yi amfani da shi kar su bari ya haƙe, waɗanda ke samun ruwan damana su yi amfani da su su yi noma kayan abinci kala-kala. Bai kamata ba a ce ana kawo mana kayan abinci daga Maroc, daga Turki, daga China, daga ina ne. Yana da kyau dukkan lamani da ake samu daga kasashe masu hannu da shuni ya kasance an karkata akalansu zuwa ga abubuwa matsalolin da suka addabi talakawan mu.
A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, fiye da rabin matalautan da ake da su a yau a duniya na zaune ne a kasashen China, India, Indonesia da Nigeria. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yemen a jamhuriyar Nijar.
To wannan haka yake a gaida Sulaiman Barma. In an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Da yake yau ta kira na yaƙi da talauci ta duniya, shin idan aka kwatanta aljihunku bara ce tafi ba na ko bana ce tafi bara? Maudu'in mu na yau kenan, sai a shirya a kira mun an jima kaɗan, amma kafin nan a shakata da wannan waƙa.
Akan busa hajin talaka
na hakuri,
Allah ba za ya bar kowa ba
a tausaya.
An yi shekaru sun shuɗe, an yi wahalar fitar da
man petur yayi tsada kanan zuri yayi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo babu motar soja ba motar dan sanda ko daya ba ta ciya ma ba motar wani sarki zai dai mu
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655
To madalla mun samu kiran mana farko daga Niger wani ne akan layi
kuna tare da Abdul Kasko daga unguwar wadata tawa jamhuriyar Niger to murya Amurka nagode ni ra'ayi na da zan bada dangance da wannan rana ta duniya ta yanki da talauci lalle wannan rana tana da muhimmanci musamman yan kadiba kasashen mu na Afrika su suke da wannan matsala amma ya kamata matsalar nan a jijeta musamman majalisar ɗinkin duniya su diri kasashen mu saboda yaƙi yaƙen nan shine ke kawo mana talauci kenan ya kamata misali a ce bai kamata ba a ce gamu da arziki cikin kasashen mu na Afrika gamu da man fetur gamu da sinada amma ba mu ci uwaninta sai dai tsirarin wasu kasashe na zaffa suna kwashe dukiyarmu sa'annan na kuma mutanen ƙasarmu in sun ka kai kasashen mu ji ana koron su nan bai kamata ba idan mun ka samu an kai mana kokowa da wannan to babu san tama mun rabu da talauci
to mallam abdu mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na ka bar mu je Taraba wani ne akan Taraba akan layi daga Taraba amin wa alaikum assalam ya sunan malamin Haruna Madaki bana jin ka sosai idan zaka dan daga murya haka
Sadi Haruna Madaki ban kage
to mallam Sadi muna sauraron ka idan aka kwatanta baddi da bana
ni
gwanda bana masha Allah
domin gaskiya manomi ne yawa
wato harkan noma
a yawa bara noma nayi 10 ana garbo wannan kuma yanzu haka nom a gona ma 15,000 ne
to me ya canza kenan a baɗi da banan haka suka bani tabbaki
kudi a canja
to masha Allah mun gode kwarai to mun gode kwarai daga saman Sadi bar mu je jihar Niger wani ne akan layi daga Niger
a tare da Ibrahim ne yake huna a garin mai gode a can ba
to mallam Ibrahim yau dai ka ji wanda muke tattaunawa ba ko bana
gaskiya al'amarin da hire mu sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin saboda talauci da a kowace shekara za a ce kara bara da bana haka muke yanzu
ka san an ce duk wanda ya tuna bara bai ji daɗin bana ba kenan
wannan tabbata kake kuma sanadi gaskiya yana da farko daga alhin shugabannin mu tun da yanzu ka duba alhin kamfanoni waɗanda ke musamman mu arewacin Najeriya waɗanda ke sun ruguje ba su aiki ko da kuma bangaren kamfanoni da ya kasance aka bari suka rushe ya kasance an tayar da su za a samu sakin talauci sannan kuma bayan haka muna murtala game da addu'an sunan da aka dauke gidan shehu muna mai fata alkhairi
to da fatan ya ji ka kuma na san yana jin ka da fatan ba mamaki ma ka ji ya kira an jima ka dan to mun gode mallam Ibrahim bar mu je Kaduna wani ya kai da Kaduna wani ne Kaduna amin alaikum salam danka sharidin ka da Allah sai mu yi magana yawwa to ya suna malamin to malam Yakubu ba duko bana
ai ba hadi ma a rama ka da ba ai da kullun gwanda jiya yau ne ka tunne ni
gwanda jiya a yau ikon
Allah sai ma mai yaudari kanmu
subhanallahi ko to wani hanya za ka kike ganin ya kamata a yi domin a canza wannan
hannun ke nan maganan bodin kuto an kulle shi a bude mana shi kawai amma an gode bodin nan wahala ma yanzu muka fara
wato rufe boda ma ta kara fiye maka kenan wajen ta za ta kara fiye maka wajen talloshin kenan
sai ma babban jagora kowa kuma ya san wannan sai da ka san zuciya sannan su ko manoman da suke gudu cewa su samu kuɗi to tsakani da Allah ba ta mana kanci saboda shinkafa da muke siya da na gwamnati ta yanzu da kuma mai tsakuwa mai dusuwa nan shine muke tsaye a 500 to an ci gaba kenan
to Allah ya kyauta maka ko mun gode gure gaske da wannan ra'ayi naka bar mu kuma a Kaduna wani ne akan layi a Kaduna to da alamu layin na Kaduna ya goce to jama'a kar a manta layi kan Abu da suke da ku iya kira ku bayyana man ra'ayoyinku abinda nake son ji yau shine ba duko bana wato an fi jin dadin bade ku gwada aljihunku sai ku kira na ku gaya mun yau ta kira to akwai ga wani akan layi wane ne kuma daga ina yake kira
Assalamu alaikum sunana Ishaq Muhammad San dan dindin kuma ina kiran ku daga nan garin Umma ya Abia State
to mallam Ishaq ku daga Abia muna sauraron ka badu ko bana
gaskiya ni dai a guri na gaskiya gware bana da gaskiya
masha Allah me ya canza kenan
gaskiya al'amura da yawa tun da dai ga kana gani manomi ne kuma dan kasuwa ne
na'am
sannan kuma gaskiya ba cin gargwado inde ana gani kuma ana ra'ayi sabbi da Allah gware ba
na'am to madalam to mallam Isyaku daga Abia mun gode kwarai da gaske to ga wani kira dai daga Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaikum assalam
sarshi lahashin kuma albarka da yammaci
yawa baka kadai
sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya
to Alhaji Musa muna yi maka maraba
ne maka barka da
yammaci muna kuma murna an ce an samu karuwa
ko an samu karuwa kware da gaske kuma
to Allah
ya muna godiya da addu'o'i da aka yi mana da fatan alkhairi ko muna godiya da wannan gidan radio gaskiya ina miƙa godiya ta musamman ga al'umma da kukan kuma aikata Allah ya kara
mutuwa to mun gode kware da gaske
ina godiya kware da gaske Allah ya saka muku da
alkhairi
da gode Alhaji Musa Garo ya tashi lafiya
to mun gode Alhaji Musa to bar mu je Kaduna wane ne akan layi da Kaduna
daga Katsina ne ake magana Almasa ne
to Almasa da Katsina baɗi ko bana
Katsina muna magana ina so in ji akan me ake tattaunawa ne yanzu na kullu radio na
ai ina son ka gwada aljihunka gani baɗi ko bana wanne yafi maka in ka gwada mizanin aljihunka
to mu dai ɗan kasuwa ne abinda zamu ce yanzu alhamdulillah wannan lokaci na bana mun gode Allah sai dai an samu matsaloli na wani fanni din gaskiya saboda wasu kasuwanci su da dama sun samu matsala sai dai Allah ubangiji ya kara budi na alheri
to madalla mun gode kwarai gaske da wannan kira da kai da jin ra'ayinka to mun samu kira da Kaduna wani da Kaduna na Kaduna dan kashe rediyon ka ba ma jin ka kashe sai mi magana
eh na kashe sharfiya
aiki alhamdulillah lafiya kallau
to sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa a Kano tare da Najeriya
to mallam Murtala da badu ko bana
to eh kafin an sa tarfilu za a bayyana daman na ko ni dan kwamu mai buga waya da mu keje ya sami istila ina kari muna roƙon Allah ya bashi lafiya ya samu daman ci gaba da sauraron ku da kiran waya kuma
to amin ya rabu
gaskiya gara a ce badi ni dai na ra'ayin sai dai in ce
badi ko
sauraron al'umma da nake tare da su sai dai mu ce badi amma muna roƙon Allah ya taba zuciyar masu kasa tunda kaga shi kuma minista noma ya ce ko da naira 30 ma mutum zai ci abinci goshi to kaga dai mun goma sai inda yake ci abinci 30 a goshi ba da fatan za ku tashi lafiya
cewa Murtala mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bar mu je Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi
sunana Ayuba Garba Imam daga Katsin Madaki a jihar Bauchi
to mallam Ayuba baɗi ko bana
a ni kan bana tashi baɗi kwarai da gaske
to masha Allah
saboda mu al'umman jihar Bauchi sakamakon noma da muka yi a bana kusan duk kudade yana hannun manoma ne to kaga mu al'umman jihar Bauchi bana tafi mana badi muna fata kuma Allah ya taimaki kasar mu Najeriya mai magana Ayuba Garba Imam Katsin Madaki a jihar Bauchi
to mallam Ayuba mun gode kwarai da gaske alamu dai manoma suna jin dadin wannan shekara to ga kira daga Kwara wani ne akan layi daga Kwara
Muhammadu Lawan Bahilla ke
Muhammadu Lawan ba sace dan kashe rediyon ka da Allah sai mu kuma magana da kai
ra'ayi na bana ya fi bade
ba kada kai kace muke manomi ne
eh ni manomi ne makiyayi ne
masha Allah masha Allah to me ya canza kina
wanda ya magana rufe boda bai tasiri bai tasiri
to ta wani hanya ya tasiri
ta hanyoyin shahararren turamu yanzu babu ce
saboda an rufe boda ba sa shigowa
ba sa kigowa na kuma yi murna.
To mun gode malam da wannan kira da kai kuma da kiran ka muka kawo karshen dagawoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu zama buɗe layin ba ku dama ku kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 5 saura minti 5. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Daidai lokacin da kasashe hudu da za su wakilci nahiyar Afirka a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa a kasa da shekaru 17 suke kammala shirye-shirye. Kasar Senegal ta musanta rahotannin cewa ta saka 'yan wasan da suka wuce shekaru a gasar ta bana da za a gudanar a kasar Brazil. Kasar ta Senegal ta sami gurbin shiga gasar ne bayan da aka haramta wa kasar Gini shiga gasar saboda samun ta da laifin saka 'yan wasan da shekarunsu suka zarta 17 a gasar ta nahiyar Afirka da aka gudanar a watan Afrilu. Tuni da kasar ta Senegal ta canja 'yan wasa uku daga cikin waɗanda suka wakilce ta gasar ta nahiyar Afirka inda kuma ta ce ta gudanar da gwajin shekarun dukkan 'yan wasan nata kafin tabbatar da su. Ita ko kasar Kamaru ta fitar da sunan dan shahararren dan wasan kasar Samuel Eto'o wato Etienne Eto'o daga 'yan wasan da za su wakilce ta gasar ta duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru 17. Hakan ko ya biyo ne bayan wata sabuwar dokar da kasar ta fitar na cewa dukkan 'yan wasan da za su wakilce kasar 'yan kasa da shekaru 15 da kuma 17 to za a ɗebe su ne kawai daga cikin 'yan wasan cikin gida na kasar. Wata sabuwar takaddama ta barke a kungiyar Manchester United ta kasar Ingila inda ake zargin tsohon kocin kungiyar sa Alex Ferguson da yin coge ta hanyar sayar da wasa tsakanin kungiyar da Juventus ta kasar Italia. Wata jaridar wasanni ta Sun ta kasar Ingila ta rawaito cewa wani dan jarida Giuseppe Pagliari mai shekaru 64 shine ya yi shigar burtu a zaman jami'in kasuwancin wasanni wanda kuma ya yi tayin baiwa Ferguson zinari mai darajar fam 30,000 domin cogen sakamakon wasan. Tuni da aka gabatar da lamarin a gaban kotu to amma masu gabatar da kara sun wanke dan jaridar da cewa ya yi hakan ne domin bayyana gaskiya.
To madalla a gaishe da Murtala Faruk sanyin na to kafin mu yi sallama da ku ga Aisha tare da takaitattun labaran duniya.
A takaice Sarfilu mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence ya bada sanarwar tsagaita wutar hare-haren da Turkiya take kaiwa mayakan Kurdawa a arewacin Siriya bayan da suka kammala tattaunawa da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan a birnin Ankara. Pence wanda ya samu rakiyar sakataren kasa Mike Pompeo da mai bada shawara akan harkokin tsaron fadar White House Robert O'Brien su suka gana da shugaban kasar Turkiya. Gordon Sondland, jakadan gamayyar kasashen Turai a Amurka, ya sanar da kwamitin binciken 'yan majalisar Amurka a yau Alhamis cewa shugaba Donald Trump ya baiwa jakadu umarnin yin aiki tare da lauyansa Rudy Giuliani don matsawa Ukraine ta fara gudanar da bincike da zai amfani shi Trump a tafiyarsa na siyasa. Mr. Giuliani ya jaddada cewa abinda Trump ya buƙaci shugaba Volodymyr Zelensky ya yi shine tabbatar da samun goyon bayan Ukraine ta hanyar bada sanarwar fara binciken akan laifukan cin hanci da rashawa a fili. Sondland ya karanto daga wani tsararren jawabi. Shugabannin Burtaniya da na Tarayyar Turai sun ce sun kulle yarjejeniya akan sharuɗin ficewar Burtaniya daga Tarayyar Turai da aka yi wa kwaskwarima. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya kira yarjejeniyar mai kyau sosai wadda ta kwato masu damar faɗi a ji. Ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa ya kamata Majalisar Dokokin Burtaniya ta kammala batun na fita daga Tarayyar Turai.
To madalla da takaitattun labaran mu ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya zartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma wadda ta malama Nadia sai kuma injiniyan mu ta yau Tian Wang sai kuma Murtala Faruk sanyi na wanda ya daga mana waya a yau. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.